Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najeriya. Za iya jin mu ta gidajen radion amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Sojojin da ke nasaba da gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya sun ce saurayi Kiris su kammala kakkaɓe mayakan ISIS da ke tsakiyar birnin Sirte na ƙasar ta Libya mai tashin jiragen ruwa. Mai magana da yawan gwamnatin ƙasar ce tuni shugabannin ƙungiyar ta IS suka arce zuwa bakin zuwa hamada domin gudun abin da ka iya biyo baya. Shi ma Janar Muhammad Al-Gasari ya shaida wa manema labarai cewa faɗan ya takaita ne kawai a kusa da babban cibiyar gudanar da taro, inda nan ne IS ɗin ta mayar babban hedkwatanta. Kamfanin dillancin labarai ko na Associated Press ya ambato jinar din na cewa ƙwararru daga Birtaniya da Amurka suna taimakawa sojojinsa da bayanai, haka kuma suna ba shi dabaru da kuma shawarwarin yadda za su rugargaza IS ɗin. Sojojin dai na gwamnatin Libya da daga kudancin birnin Misra sun isa wajen garin Nasir tun a farkon wannan sati, dukko da tsaikon da suke takaro da shi na binne bumamai da kuma huskantar ƙonar baƙin wake daga IS. Sojojin da ke ƙarƙashin Janar Al-Gasari dai suna goyon bayan sojojin haɗin kan ƙasar ta Libya ne wanda ake sa ran ya zama shugaban ƙasa, wato Fayez al-Sarraj, wanda ƙasashen yammacin Turai ke ganin zama warsa shugaban ƙasa ne kawai zai iya sa a samu zaman lafiya a wannan ƙasar. Babban kwamanda Al-Qaida Ayman al-Zawahiri ya bayyana goyon bayansa ga sabon shugaban 'yan Taliban na ƙasar Afghanistan, Mullah Habibullah Akhundzada. Wannan dai wani mataki ne na iya rage girma ko kuma tasowar sojojin IS a Afghanistan ɗin, kamar yadda masu kula da al'amuran da kan je su komo na ƙasashen yammacin duniya ke gani. A cikin wani faifan bidiyo mai tsawon minti 14 a jiya Asabar, an nuna Zawahiri yana bayani inda yake bayyana Akhundzada a matsayin sarkin masu imani ko kuma shugaban masu imani wanda shine khalifan musulmai a halin yanzu. Sai dai su kuma bangaren IS tana matukar sukar lamirin shugabancin Zawahiri da mabiyansa. Maimakon haka kungiyar ta fi nuna goyon bayanta ne ga Abubakar al-Baghdadi. Shugaban kungiyar ta IS ya umarci dukkan musulmai da su marawa shugaba al-Baghdadi baya kana ya ayyana kirkiro daular musulunci a shekarar 2014 da ya hada da sassan Iraki da Siriya. Shi dai Al-Kundaza ya gaji Mullah Mansur ne wanda aka kashe sakamakon harin da jirgin Amurka mara matuki ya kai a Pakistan kusa da bakin iyakar Afghanistan a cikin watan jiya. A lokacin da aka yi harin dai, jami'an Amurka sun ce shugaba Barack Obama ne ya ba da umarnin hakan saboda shugaban na Taliban ya zame alkakai wajen samar da zaman lafiya. Kana bayanai sun tabbata cewa yana kitsa kaiwa sojojin Amurka a Afghanistan din. Jim kadan da kashe Mullah, shugaba Barack Obama ya ce wannan wata babban nasara ce wajen samar da zaman lafiya ga ƙasar ta Afghanistan. Kungiyar IS ta ɗauki alhakin kashe wani ma'aikacin wurin ibadar Hindu da ke Bangladesh a ranar Juma'a, kamar yadda kungiyar nan da ke nan Amurka mai bin diddigin ayyukan IS ta hanyar sadarwar zamani ta ruwaito. Mutuwar Nitiyar Ranja Pandey, ɗan shekaru 62, shi ne kisa mafi muni na baya-bayan nan da kungiyar ta aiwatar akan mabiya tsiraron addini a ƙasar, kamar yadda 'yan sanda ke cewa. Shi dai Pandey yana cikin tafiya ne akan titin arewa maso yammacin birnin Pabna, inda ba zato ba tsammani wasu suka auka masa kuma suka kashe shi. Babban jami'in 'yan sandan cikin gida Abdullahi Hassan ya bayyana wa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa Pandey ya kwana shekaru 40 yana aiki a wajen wannan ibada na Hindu. Sama da mutane 40 ne dai aka kashe a irin wannan kissa da aka yi wa Pandey a cikin shekaru 3, kuma kawai yanzu lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi, kuma duk kungiyar ta IS ta ce ita ke da alhakin wannan aika-aikan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mayaka Al-Shabab a ƙasar Somalia sun ce sun kashe wasu 'yan kungiyar biyu waɗanda suka shiga kungiyar a ƙasar Kenya, kuma an yanke wannan hukuncin ne a kansu saboda ƙin bin umarni da kuma aikata ayyukan da ya saba wa ayyukan addinin musulunci. Kungiyar dai ta kashe waɗannan ƴan Kenya biyu ne da wani ɗan Somalia a lokaci guda a tsakiyar Juba a ranar Juma'a, kamar yadda sashen Somalianci na wannan gidan rediyon ya ruwaito. Haka kuma an sa labarin a shafin duniyar gizo na kungiyar ta Al-Shabab. Haka kuma a can yankin B an kashe wasu mutane hudu daban waɗanda aka tuhuma da yin aikin leƙen asiri ga Somalia, Kenya da Amurka. A cikin wata sanarwa ta kafar aikewa da sakonnin zamani da kungiyar ta fitar, ta ce ɗaya daga cikin waɗanda aka zarga shine ya agaza wajen harin da aka kai da jirgin nan na mara matuki na Amurka da ya dalilin mutuwar shugaban ta na Al-Shabab Ahmed Abdi Godne, wanda aka fi sani da suna Zubairu. ‘Yan Kenyan biyu da aka kashe an bayyana sunayensu kamar haka: Abdulhamid Faraj da kuma Jared Make Omambia. Duka waɗannan bayanan ne na cikin shafin Al-Shabab ɗin na duniyar gizo. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro da kujerarsa ke tangal-tangal ya ce ba wani ƙuri'an jin ra'ayin jama'a da za a jefa wanda zai buƙaci ya sauka wanda za a gudanar kafin shekara 2017, domin yanzu haka dai yana iya bakin ƙoƙarinsa domin ganin ya hana ‘yan adawa ƙoƙarin da suke yi na ganin an jefa ƙuri'a ya sauka daga kan karagar mulki. Ƙasar wadda tattalin arzikinta ya shiga cikin wani hali ya sa masu adawa da Maduro ganin suna ƙoƙarin sai an jefa ƙuri'an na ya sauka daga kan karagar mulkinsa kafin 10 ga watan Janairun shekara mai zuwa. Domin muddin suka samu nasarar hakan, to ba shakka tilas ne a sake wani sabon zaɓe, wanda kuma kafin hakan wajibi ne Maduro ya miƙa mulki ga mataimakinsa. A jiya Asabar ne dai Maduro, wanda tsohon direban bus ne kuma fitaccen ɗan ƙungiya ne, ya ce batun jefa ƙuri'an amincewa na ya ci gaba da mulkinsa ko aka san haka za a jefa shi ne, amma fa sai a cikin shekara mai zuwa, ya ce faƙat ya kashe magana. Sai dai kuma a waje ɗaya a ranar Juma'a, jami'an hukumar zaɓe sun bayyana cewa mutanen nan 600 da suka sa hannu na a yi wani zaɓe, wannan matsayi nasu ba halattacce ba ne, abinda ya sa ‘yan adawa ke cewa hukumar zaɓen ƙasar na goyon bayan shugaba Maduro domin ganin neman batun jefa ƙuri'an ya su kurkuce. Gwamnatin ta ce daga cikin adadin mutanen ma da aka ce sun rattaba hannu domin gudanar da zaɓen 11,000 matattu ne, kana wasu 2,000 daga cikinsu suna ɗaure ne a gidan yari. A cikin watan Satumban shekarar 2001 ne gwamnatin ƙasar Eritrea ta ƙaddamar da yaƙi da kafofin yaɗa labaran ƙasar masu zaman kansu. Hakan ko ya faru ne tun daga lokacin da wasu kafofin yaɗa labarai suka barara wani abin fallasan da shugaban ƙasar ya aikata wanda ya saɓawa dokar ƙasar, kuma jami'an gwamnatin ƙasar ne suka ba da wannan labarin. A sakamakon martanin da gwamnatin ta mayar game da wannan lamari ko shine ta garkame wasu gidajen jaridu har guda 7, kana ta kulle ‘yan jaridu har su 11. Kuma ko baya ga haka wata ɗaya da aukuwan wannan lamari sai da gwamnatin ta sake kame wasu ‘yan jarida ta kulle, waɗanda wasu har yanzu ba labarinsu. Tun daga wannan lokaci ne ake ɗari-ɗari wajen faɗin albarkacin baki a ƙasar ta Eritrea. Kwamitin kula da jin daɗin ‘yan jarida ya ce kawo yanzu ‘yan jarida su 17 ne ke kulle, amma kuma bai san ko su nawa ne suka ragu da rai ba cikin ɗaukacin adadin da ke kullen. Duk da yake ba batun sako su ake yi ba, amma dai ‘yan uwansu da abokan aikinsu suna so ne a tabbatar cewa ba a manta da su ba. A wani taron da aka gabatar a nan a Alexandria na Virginia, ‘yan ƙasar ta Eritrea sun yi musayar ra'ayi game da waɗannan ‘yan jaridan da ake kula da su, kuma sun buƙaci da a sake su a wani taron da suka yi matakin tunani na mantuwa, wanda ya samu halartar fitattun ‘yan jaridan ƙasar ta Eritrea.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Jama'a barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar.
Yau shirin zai leka jihar Taraba ne kuma domin jin ina a kwana ne game da batun zaben kananan hukumomi a jihar. Domin ko jihar yanzu tana ɗaya daga cikin jihohin da basu gudanar da zaben kananan hukumomi ba, wanda yasa jami'ar adawa ta APC ta kai wannan batu kotu. Domin jin inda a kwana game da wannan batu, wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya nemi jin ta bakin shugaban jami'ar APC na jihar, wato Alhaji Ado Jika, ga kuma abin da ya shaida masa.
Kamar yadda kuka ji mai bayani a watannin baya, kundin tsarin Najeriya babu inda ake ce a ta shugabannin riko a ƙananan hukumomi, kuma har yanzu muna kan bakanmu a wannan, kuma mun kai wannan tsarin da ban shari'a shi shugaban mai shari'a a jihar Taraba ta zauna a kai alƙalan sun zauna a kai da suke komai ba da su komai ba har yanzu, kuma an sake tsara ma ƙananan hukumomi wa'adi su ci gaba. To muna so ne mu ci, idan har ba za su iya yin komai ba mu za mu ɗau mataki mu rubutawa gwamnatin tarayya ko alƙalai damu na National Judicial Commission da irin abubuwan da ake yi a jihar Taraba. Ya nuna cewa su karan kansu mai makofi zaman kansu a matsayin na alƙalai su ma sun ɗauki matsaya ta jam'iyya ko ma jam'iyyar PDP suna yi abin da PDP suke so. Saboda mu marubuta mun gaya mu ga wannan ba daidai ba ne sun zauna a kai da su komai ba har zuwa ne kuma ba a san da ake yi alƙalan ba. Kiramu ba su ce komai da mun shigar da ƙara sai har da za a iya tafi su karan kansu ya kamata a jira su a hukunta su sai alƙalan jihar Taraba da su tsaye saboda wannan ba daidai ba ne saboda talaka ba yi da inda zai je ya nemi hakki ta inda wurin alƙali ba saboda haka mu ba za mu bari ba kuma yanzu haka an sake tsara ma ƙananan hukumomin nan wa'adi an canja wasu an kawo mutanen da suke da sannan kuma hatta waɗanda aka naɗa cewa wanda za su rike hukumar za su ci jihar.
Ba jami'ar APC ce kadai za ta shiga wannan takara ba na kananan hukumomi a jihar Taraba, akwai jami'ar SDP. Domin jin matsayin jami'ar ta SDP, Honorable Abdulkarim Muhammad, wanda ke wakiltar mazaɓan Ibbi a majalisar dokokin jihar Taraba, ya yi wa Sanusi ƙarin bayani game da matsayin jami'arsu a kan wannan zaɓe.
Na farko muna yi ma Allah godiya yadda ya kawo mu wannan lokaci da kuma wannan rana mai rahama. To Taraba State Government dai tana kokarin shirye-shirye cikin ikon Allah da ƙananan hukumomi insha Allah nan da lokaci gaba kadan. Kuma duk abin da ake yi shine ana so a yi zaɓe mai adalci, domin haka zaɓe mai adalci shi zai kawo ci gaba ma ƙasa da kowace local government, samu rayuwa mai ingantacce, samu ruwan sha mai inganta, samu hanyoyi, samu da duk wani abubuwa makamancin makarantu za a iya ginawa. Kuma wannan zaɓe da za a yi shi zai zama zakaran kuɗi, domin zaɓe ne wadda kowa zai fitar da halinsa, talaka ya dubi halinsa ya zaɓe shi. Ba kamar da ba ake zaɓa sai ni ɗan wane ko ɗan wanci, yanzu halin mutum shi zai fitar da shi a zaɓe shi. Wannan kaɗan daga ciki kenan.
To ban sani ba, a matsayinku na 'yan majalisar dokoki kun sani cewa bai kamata ofishin wato shugaba na ƙaramar hukuma ya zanna babu shugabanci ba har na wannan tsawon lokacin. Kamata yi da lokacin da wa'adi ke ƙarewa ana zaɓen waɗanda za su maye gurbinsu ko a sake zaɓensu. To baka kallon wannan kamar ko wani ci baya ne ga demokuraɗiyya?
Wato abin da ke faruwa shi ne ita kundin tsarin mulkin Najeriya, wato constitution na Najeriya kenan, ya rataye local government a ƙarƙashin gwamna da 'yan majalisa. Saɓanin 1998 wadda ni na taɓa tsayawa zaɓe Allah bai bani ba na local government council, wadda kuma ainihin lokaci sai zaɓuɓɓukanmu. To bayan wannan a 1999 sai aka gyara kun, shi ne ka ga local government zaɓuɓɓukan su dawo ƙarƙashin Ahmed. To amma gaba kadan muna ganin tayi wakila a sake komawa irin na da wanda INEC na kasa take yi. To dangane da damuwa da local governments suke da shi a karkashin state bai wuce rashin kudi ba to da yawa. Zabe dole sai da kudi za a buga ballot paper za a buga takardu irin form ACA duka dai ga sunan to kaga yawancin da a gaba shi ya mata yawa kai kuma waɗanda suka gabata su suka ciwo bashin din suka bar ma gwamnatin yanzu shi yake kawowa kaga zabukuka bai iya yiwuwa dole sai a bar ma kokiya take ko kuma a bar ma head of service ma'aikata wanda suke da matsayi mai girma a local government dalilan kudi yadda ba za a iya gudanar da zabukukan ba shi yake kawowa kaga ana dan ba da lokaci a ce an yi siyasa amma inda kudi to babu gwamnatin da ba za ta so ta ce ai zabe ba za ta nemi ai zabe ne domin yin zabe shi ne mafi alheri in kike a lokaci da mutum zai fara da kuma lokacin da zai sauka to wannan rashin kudi shike kawo wa'annan duk na kasu da kake gani
ha kuma Sanusi ya nemi ci daga bakin gwamnatin jihar ta Taraba Darius Ishaku ko me yasa ake samun tsaiko game da zaben kananan hukumomi a jihar ta sa
Tankarai kana ɗaya daga cikin jihohin da har yanzu ba su yi zaɓen ƙananan hukumomi ba. Ban sani ba ko a kone shiri da kuke yi saboda yawan nan zaɓe na ƙananan hukumomi da yake na ɗaya daga cikin tanade-tanade na tsarin gudanar da ƙasa.
Dama kafa a yi wannan zaɓen ƙananan hukumomi dole akwai shimfidan da za a yi a ƙasa. Ita sayayi ɗin wanda zai gudana da zaɓe ɗin. Ba mu rantsar da su ba ko da yake mun riga mun gaya ma jama'a members ɗin da sauran rantsarwa mun gama rantsarwa akwai abubuwa daban-daban wanda za mu shimfiɗa kafin nan mu yi zaɓe suna nan da yawa amma zaɓe dole za a yi zaɓe.
To yanzu mun malaka makwabciyar jihar Taraba wato Adamawa kuma akan batun zaɓen shugabannin jam'iyyar PDP da aka yi kuma yarba baya da ƙura amma Captain Altina Inuwa mai ritaya ta ce wa Sanusi ba wani baraka a cikin jam'iyyar tasu musamman game da wannan zaɓe.
State Esco wanda ka kuka fi sani da shugabancin Chief Joel Hamjod Amadaki shine authentic shugabanci na PDP na jihar Adamawa.
Edo yanzu gashi ana shiri za shi da zabuka na kana hukumomi. Nan wurin gidan kuna sai da takardu ga ƴan takara da sun tsayawa zabe. Wancan bangaren ma suna ba da wayannan takardu domin takarar tsayawa. Jama'a ba za su shiga wani rudani ba ko kuma yan jam'iyyar ku ganin cewa gida duk ana
idan ka shiga rudani ina ganin kai ka so ka shiga rudani don abu ne wanda a fili yake nan PDP na Adamawa dai a sakate da yanzu kuka zo kusa kuma mun gama sayar da forms din mu a yanzu haka muna screening din su ne kuma screening din nan ma yanzu ma mun kusa mu gama da shi zabe kuma duk mu ma muna nan muna kan shi dai zamu yi zabe mutane kuma ga su sun fito da yawa suna saya ba wani alaman ma cewa wai mutane ba su suna yi a wani waje domin mu anan waɗanda suka fito suka sai fa mawurin mu suna da yawa yawan gaske da maza da mata sun fito
to kina magana mutane sun sai fa manan wancan bangaren ma suna sai da wannan form din shin ba ke ganin wannan zai iya shafar kimar ku a idon masu zabe kuma yana iya shafar nasarori da ya kamata ku cimma idan aka shiga wannan zabe
to ka san shi inda duk inda aka zauna ana fitinan dai da aida taso a cikin bangare dinnan kowa dai yana sade da shi kuma shugabancin shi Alimadi Sharif kuma shi a lokacin da yayi wannan aka yi wannan zaben ya fito karara ya faɗa cewa akwai state guda bakwai wanda an rusa zabubukan su kuma Adamawa tana cikin ɗaya daga wannan state an ka duba ya nuna kenan ba ma wata bangare banda wannan PDP wanda ka fi sani na Chief Joel Hamjo da Madaki saboda haka ba wata wannan confusion da zai kawo mana babu
ina gaskiya cewa rigimar da take sama can koliya a tarayya ta dada rubuta wannan rashin fahimta da aka samu tsakanin ƴaƴan jam'iyyar da yake sama ana da harabu gida uku
ka gani idan ƴaƴanka suna fada akwai lokacin da zaka zo ka hada su kuma kome ka ga ma kaman ba ta bai ba PDP abu ne wanda kowa ya san za a yi wannan kuma ka zo ka ga ana wuri daya so ina ganin ba wata fitina bane wanda yafi karfin PDP da kanta a cikin gida ne kuma a cikin gidan ni ina ganin an gane tunda BOT members sun karbi karagar mulki na PDP daga sama da to ai kaga kuma duka abu kenan ya koma hannun masu al'umma jihar Adamawa kira na ta musamman shine su hada kansu ba wani fargaba kar su sa wani yazo ya rude su akan cewa party akwai matsala ba wata matsala yanzu
to masu ware anan yau shirin zai diga aya a madadin wakilin sashin Hausa Sanusi Adamu da Chuba Hero Jodone wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman. Gwamnatin jihar Plateau ta yi ƙarin haske kan cece kucin da ya biyo bayan kebe wuraren kiwo da gwamnan jihar Simon Bakolalon ya gabatar a jawabinsa na cika shekara guda da jan ragamar mulkin jihar. A jawabin da ya gabatar ta kafafen yada labarai wa al'ummar jihar, gwamna Lalon ya dauki lokaci yana bayanin alfanun da ke tattare da kebe wuraren kiwo wa makiyaya. Ya kuma jaddada cewa gwamnati ba ta da niyyar kwace gonakin al'umma don bai wa makiyayan. Bisa la'akari da dokar kasa da ya bada ikon mallakar kasa wa masu shi. To sai dai wannan jawabi na gwamna ya jawo zafafan muhawara tsakanin al'ummomin jihar, inda wasu ke ganin hakan zai sake komar da hannun agogo baya kan kware-kwaryar zaman lafiyan da aka samu a jihar, yayin da wasu kuma ke ganin mataki ne da ya dace. Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Muhammad Nazif ya mun karin bayani kan batun.
Sabanin yadda mutane suke tunani, ba wai a dauke wani hanya bane ko wani wuri a ce labin shanu kawai masu kiwo su dinga bi ta wajen suna wucewa kada a yi noma, ba shine abin da ake nufi ba. Abin da ake nufi shine kaman yadda mai girma gwamna ya faɗa, wato abin da ake fata shine a samu wani waje hekta mai yawa ko babban fili a kebe shi, duk wanda yake da kiwo yake da dabba da zai kiwo suna da yawa ya zamanto cewa ya tara hankalin shi a wuri guda. Ba yawo irin na bararo ayi can ba. A wajen mai kiwon shanu zai iya zuwa, mai kiwon awaki zai iya zuwa, wanda ma yake da sha'awar ya shiga kiwon raƙuma zai iya zuwa. A kuma gefe guda kuma a tanadawa kuma masu noma wurin da za su dinga yi, suna samarwa da dabbobin abin da za su ci. Wannan tsari ya taso ne daga wajen gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayya kuma ta nemi gwamnoni waɗanda aka san cewa akwai makiyaya a ƙasar su yadda ko suna sun yadda da wannan manufa. Gwamnan jihar Plateau yana daga cikin gwamnonin da suka yadda da wannan manufa. To sai an gama harhaɗa wannan tukunshi ne gwamnatin tarayya kuma za ta fito da irin tallafin da ta ga za ta ba wa jihohin da suka yadda da wannan. To daga nan ne kuma za a shiga maganan wayewar da mutane kai. Ai yanzu ana kan tattara ra'ayin mutane ne a cikin wannan lamari. Ba a riga an yanke cewa hakan za a yi ba. Amma a tunanin gwamnatin jihar Plateau yin hakan yana da kyau, domin rashin yin hakan ana yawo din nan yana daga cikin abin da yake dada kawo tashin hankali da tarzoma. Idan aka kebe wuri guda aka zauna a wuri guda ana yin harkan a wuri guda, su ma rayuwar fulanin za ta kyautatu, domin za a yi musu makaranta a wajen, za a musu wajen shan magani a wajen, dabbobi kuma za su samu ruwa mai kyau su sha, za a samu kuma likitoci na dabbobi wanda za su dinga ba dabbobinsu allurai da makamantan abubuwa irin wannan. Za su iya faruwa da yawa a ciki, wanda a zahiri rayuwarsu su ma fulanin zai canja sabanin yadda suke a halin yanzu.
Kwamishinan yada labaran jihar Plateau kenan Muhammad Nazif.
Fadake yau sa'adu zungur ke kira da amo mai karsashi
mu zauna lafiya mu zauna lafiya
zaman lafiya da juna zamanin rukun amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace yan uwana a ba kyawa ba khiyana.
Nuru Abdullahi shine shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a jihar Plateau.
Mu ma mun gaje da tafiye-tafiye gabar da yamma kudu da arewa mu karaɗe ƙasar nan gaba daya. Wai muna kiwo alhali kiwon yana ba mu resource amma mun ga wasu ƙasashe sun fi mu samun sakamako mai kyau akan harkan dukiyan kiwo. Amma muna kiran gwamnatin Najeriya kara zo a ce mana za a yi mana gandun dajin kiwo, a ce za a yi mana aje Fulani a guri guda, za a hana burtali, a zo manoma su nome burtalolin, ya zama fitina kuma nan gaba. Grazing reserves nan guda ɗaya kawai, misali a Plateau State an ware guda takwas aka baiwa makiyaya a Plateau, amma gwamnati ta gazetin ɗinsu wato a tabbatar da su gwamnati ta kasa yi. Guda ɗayan da ta yi shi ne wasai grazing reserve number 1 order of 1985, shi ma yanzu 100% a grazing reserve ɗin manoma sun kwace shi. To yaya idan gwamnati za ta yi irin wannan burun-burun ɗin, to shi ɗin muna hango zai iya zama fitina a nan gaba, domin in an toshe labi ba a ba da gandun dajin kiwon ba, zai zama fitina tsakanin manoma, mummunan fitina tsakanin manoma da makiyaya. Don haka gwamnati ta tsara abun da kyau yadda zai taimaka wa kowa, gwamnati ya taimaka mata, makiyayin ya taimaka mata, ya taimaka manoma su ma. Wannan in an yi wannan za mu goyi bayan shi 100%. Amma in an kai wani abu burun-burun wanda ba a yi ba, ba a bari ba, ba zai taimake kowa ba, to mu fa ba za mu yadda da wannan ba.
A bangare guda kuwa Sadon Mare ne ya ce gwamnati ta yi taka tsantsan da lamarin.
Ba mu ga mun zo lokacin da za a iya yin wannan ba, in ba lalle ana so a tada ma mutane hankali ba, bai kamata ba. Muna da Fulani tare da mu shekaru da shekaru, kuma suna da shanuke su suna kiwo a wuri. Mun san cewa ana ɗan samu damuwa yayin da shanu ya wuce gonan manomi, amma ana sassantawa. To yau aje a ce an keɓe gwamnati da kanta, ita tana neman wace keɓe wuri domin a kawo masu waye za a kawo. Domin in Fulani da suna na a ƙasanmu ne, su saure suke kiwonsu, kuma kowane da gidan shi yana da wurin kiwo har mana noma. To ya za a yi a ce ma yau a je a ɗauka wani fili a aje cewa an ba ma masu kiwo domin su yi kiwo, su wani za a yi za a ba su kai ina za a samu security ma in an aje su a wurin. So ina ganin gwamnati tana da wani shiri kamar haka, ta encouraging su masu kiwo, duk mai kiwo ya wurin gidansa ya keɓe. Mun san gwamnati da ana karɓa jangali tasa, yanzu tana karɓa. To me yasa za ta ɗauka kuɗin gwamnati, kuɗin jama'a da suka tara na tas a ce ana ma wani su aiki da shi? So wannan akwai abu da yawa kai. Unless an fitar da ma mutane, an fahimtar da mutane su fahimta, which na sani zai ɗauka lokaci, amma in haka za yi to lallai akwai raina kama.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Aka samu firabo take fito. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
Sojojin da ke nasaba da gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya sun ce saurakire su kammala kakkaɓe mayakan IS da ke tsakiyar birnin Sirte na ƙasar Libya mai tashin jiragen ruwa. Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar ya ce tuni shugabannin ƙungiyar ta IS suka arce zuwa cikin hamada domin gudun abin da ka iya biyo baya. Shi ma Janar Muhammad Al-Ghassari ya shaida wa manema labarai cewa faɗan ya takaita ne kawai a kusa da babban cibiyar gudanar da taro, inda nan ne IS ɗin ta mayar babban headquarter ta. Babban kwamanda Al-Qaida Ayman Al-Zawahiri ya bayyana goyon bayansa ga sabon shugaban 'yan Taliban na ƙasar Afghanistan Mullah Habibullah Akhundzada. Wannan dai wani mataki ne da ka iya rage girma ko kuma tasowar sojojin IS a Afghanistan ɗin, kamar yadda masu kula da al'amuran da kan je su komo na ƙasashen yammacin Turai ke cewa. A cikin wani faifan bidiyo mai tsawon minti 14 a jiya Asabar, ya nuna Al-Zawahiri na bayani inda yake yabawa Al-Zawahiri. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kashe wani ma'aikacin wurin ibadar Hindu da ke Bangladesh a ranar Juma'a, kamar yadda ƙungiyar nan da ke nan Amurka mai bin diddigin ayyukan IS ta hanyar sadarwar zamani ta ruwaito. Mutuwan Netanyahu Rajam Pandey, ɗan shekaru 62, shi ne kisa mafi muni na baya-bayan nan.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.